بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci na Uthman bin Affan, ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a safiyar yau 21 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 31 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. A wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, a cikin wannan sura ta mai albarka, suratu Yusuf alaihi salatu wassalam, wanda yau shi ne zama na 14 a cikin wannan sura mai albarka. Jiya, idan ba a manta ba, mun kwana a kan tattaunawar da annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yake tsakaninsa da ‘ya’yansa lokacin da suka zo mishi da bukata na cewa suna so su tafi da ɗan uwansu ƙaraminsu Binyamin su koma da shi garin Misra, idan sun je a karo na biyu kenan za su yi awo na kayan abinci da suke bukata sakamakon fari da yake ya mamaye garuruwa. Kuma a garin Misra akwai wannan shugaba wanda yake ya tana da abin da al'umma za su amfana da shi sakamakon baiwa da Allah Maɗaukakin Sarki ya masa a matsayinsa na annabi, da kuma ilimi da ya azurta shi da shi na sanin makaman yaya za a yi a samu a taskance abin da al'umma za ta amfana da shi a cikin waɗannan shekaru guda 7 na fari. Mun tsaya akan fadin Allah Maɗaukakin Sarki, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah 'ala ma naqulu wakeel. Allah Maɗaukakin Sarki yake gaya mana yanda annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya mawa ya'annan nasa sharadi, yanda ya musu sharadi kuma ya musu ka'ida akan cewa zai ba su wannan ɗan uwa nasu su tafi da shi wannan tafiya da za su yi. Amma fa sai sun ɗaukan mishi alƙawari cewa in dai ba wani abu bane ba ya fi ƙarfinsu, in ba wani abu bane ba ya cin musu, aka shiga ba yanda za a yi, to su dawo mishi da ɗansa cikin ƙoshin lafiya. Sai suka yi mishi wannan alƙawari saboda babu wani mugun nufi da yake cikin zuciyarsu game da wannan ɗan uwa nasu a daidai wannan lokacin. Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da gaya mana menene abin da ya biyo baya, wanda shi ne za mu tashi a kan shi insha Allah ta'ala. Malama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
العلامة ابن كثير رحمة الله عليه يكيتي ويقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه الصلاة والسلام. علامة وكين سركي يناتي وينا ملا برتامنا أبن ديتي قبدا فاروا فكان يعقوب عليه الصلاة والسلام دعا إنسا. إنه أمر بنيه لما جهزهم ما أخيهم بنيامين إلى مصر. شوى يا إما وأنسى أمرني لوكا تندي زمن توسين شريا زاسة بقر مصر سودة لو أنسى بنيامين ألا يدخلوا كلهم من باب واحد. شوى إذا سنجي وننكسى إنسى جاسة شكا مصر تو كدى زمن توقى باكي دينسى سنشي غتا قوفا لأيا دومين غري أئر ودنشل لوكتا yakan zamanto an kewaye shi da katanga wanda ake ce mata ganuwa domin ya zamanto wannan gari ya samu tsaro ya samu amintuwa sai ga duk wanda zai shiga wannan gari zai shiga ne ta daya daga cikin kofofin da suka kewaye gari sannan duk wanda zai fita ne daga daya daga cikin irin waɗannan kofofi kuma ana yin haka ne dabara ce ta samun aminci dabara ce ta killace gari da kuma kididdige suwaye masu shiga suwaye masu fita domin ya zamanto gari ya amuntu ya kubutu daga bata gari da haka sai mawa ƴaƴansa wasici da cewa idan sun tashi za su shiga garin Misra kada su shiga ta kofa ɗaya ga baki ɗayan su su 11 nan la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya musu umarni kada ku shiga ta kofa ɗaya duk mai hankali in ka ce mishi kar ku shiga ta wannan kofar gabaki ɗayan ku me ake nufi cewa ku rarrabu amma sai ya ƙara akkada musu wadkhulu min abwabin mutafarriqa idan kun tashi shiga ku shiga ta kofofi daban-daban kar ku tafi tare فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين ما لن يشدك ودن مزاجي ثم فإيشيوا أن رويتو النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يا أنسى سيوا ننشغاني لوكا شي قداغا باكي لا ينسو سوقو مشاعر يتقوفا قداغا شيوا ينا قدن كدا عين يساميسو أبين دمو أحوسان شاكي شيوا كم بمبكا ma'ana wani abu wanda zai iya aukuwa da su wanda zai cutar da su sai malamin ce wa zalika annahum kanu dawi jamalin wa hay'atin wa hasanatin wa manzarin wa baha ayyan annabi yaqub alaihi salatu wassalam sun kasance kyawawa masu kyawun sura masu kyakkyawan yanayi wanda yake mai daukar hankali da haka a gansu su zarata din nan gabaki dai rai 10 kuma kana kallon su zaka iya kallon malamih ma'ana alamu da ake cewa jini a Hausa ko baka kama da dan uwanka an ganshi za ya ce wance yar uwar wance saboda za a ga yanayi to ga wannan yanayi da baiwa da Allah madaukakin sarki ya musu kuma su shiga gabaki ɗayan su lokaci guda sai ya guje musu cewa kada ayin ya kama su fa khashiya alaihim an yusibahum an-nasu bi uyunihim sai ya guje ya ji tsoron cewa kada mutane su cuta musu sakamakon idan ya zamanto an hadu da wanda yake da wannan halitta ko yanayi na kan bumbaka din a tare da shi fa innal ayna haqq mane ce domin ayni gaskiya ne mana ba a inkarin sa hakika ce tastanzilul faris an farasihi wato karfin ayni ya kai da mutun yana tafe akan dokin sa to tasirin ayni zai iya fado da shi ya fado daga wannan doki nasa saboda idan ya hadu da mai kan bumbaka din nan alal hakika magana akan abin da ya shafi kan bumbaka magana ce wadda take mai matukar muhimmanci wa in kan ba za mu ja lokaci da yawa akan ta ba amma dai yana da kyau ƴan uwa mu sani cewa akwai wata ɗabi'ar halitta wani yanayi da Allah madaukakin sarki yakan halittu waɗansu daga cikin mutane ɗaiɗaiku da cewa su ga wani abu wanda yake mai ɗaukar hankali mai burgewa ko ya ba su mamaki su tanka wannan abun ko kuma su kalle shi ba tare da sun yi togaciya da kiran Allah ba lokacin da suka kalli wannan abun idan Allah madaukakin sarki ya nufi cewa wannan abun zai zamanto akwai cutarwa a cikin shi sai wannan cutuwa ta auku shi yasa malam Sheikh Abubakar Mahmud Guna Allah ya mishi rahama yake cewa a cikin tafsirin sa Raddul Adhan yace ni Allah yusabu bil ayn abinda yasa yace musu haka saboda kada su je idan sun shiga a wannan lokaci guda ya zamanto mai kan bumbaka ya gansu yace fa innal ayna haqqun domin ainu gaskiya ne dan haka kar ya je ainu ya taba su ma'ana yayi riko da wani dalili da yake ganin zai zamanto riga kafi yace wa hiya quwwatun summiyatun tanba'itu min ainil a'in yace wani karfi ne wanda yake summiya ma'ana wanda yake kunshe da guba wanda yake ugowa daga idan wanda yake da wannan halitta ta kan bumbaka din fatastasilu bil ma'yun sai ta isa ta riski wanda aka yiwa kallan ko wanda aka tanka din ba tare da an kira neman agajin Allah madaukakin sarki ba fayahlaku sai zamanto mutun ya halaka aw yufsidu ko ya zamanto abunda aka kalla din nan ko aka tanka sai zamanto ya gurbata ko ya lalace yace kal quwwati summiyati min al afa'i wal aqarib tattasilu bil mandughi fayahlak mala yace irin fatankwacin haka ne karfin da ake samu na daga guba wanda zai zamanto an idan abun harbi ya harbe ka kamar kunama kamar macizai wanda idan aka rashin sa'a za su iya kai mutun zuwa ga halaka yace wa in kanat al'ain ghayr mahsusatin lana duk da cewa ishi kan bumbaka ba abu ne ba da za a taba shi da ido amma illarsa tana tasiri a jikin mutun kuma ana ganin ta yace wa da'i ila hadhihi alwasiyyah min abihi mushafaqat ala bunyan malan yace abin da yasa yayi musu wannan wasici saboda tausayawa karamin ɗansa Binyamin domin ai sun yi wannan tafiya gabanin haka amma bai ce musu idan kun je ga yanda za ku yi ba to me yasa yanzu ya musu haka to wannan ne dalilin da yasa wasu malaman suke istintajin cewa wannan an samar da ko yayi musu wannan wasici ne saboda tausayin da yake yi wa karamin ɗansa Binyamin na cewa kada wani abu na cutarwa ya same shi sakamakon kauna da take a tsakanin shi da wannan dana su dan haka isaba bil ayn abu ne wanda yake tabbatacce haƙiƙani a addini da bai kamata a ce mutun yayi inkarin sa ba tana da tasiri irin nata domin kamar yanda hadisin na manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda aka haikaito shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya fitar da shi ce al ayn haqqun ayinu gaskiya ne kan bumbaka gaskiya ne yace inda wani abu zai zamanto ya riga yi kaddara to da kan bumbaka ne saboda a nuna mana karfin tasirin sa ma'ana tafa suke da kaddara ainihin gaskiya ne kuma idan ya dace da kaddarar abun da zai samu mutum to sai a samu wannan tasiri ya fada ma wannan mutumin da wannan abun ya same shi dan haka ƴan uwa masu albarka mu sani cewa waɗanda suke da wannan lalura ta kambin baka ba wai wani abu bane na mugunta suke da shi a cikin zukatansu kuma ba wani abu ne suka yi da Allah madaukakin sarki ya jarabce su da wannan ba mutane ne kamar mu sai dai Allah madaukakin sarki ya sanya kamar mu ce harshen su yana da zafi ta yanda in suka tanka abu wannan abu zai iya kamuwa da cutuwa dan haka ganin idan an fahimci mutum yana da wannan abun makarin shine duk sanda mutum ya ga wani abu wanda yake ya burge shi to yayi kokari ya kira Allah madaukakin sarki lokacin da yake ambata wannan abu shi yasa dalibawa zaki suna da wata kyakkyawar dabi'a duk abin da kika gani na su ne kyawu zaki jin sun kin ce wannan mai kyau ne sai a ce guli masha Allah ki mai to gaciya da wannan tabarakallah kin kira sunan Allah madaukakin sarki to sai ya zamanto koda an riski mai irin wannan dabi'a to zai zamanto an samu haifi kuma kar mu dauka wai wata al'umma ce yanzu daga baya wannan abin ya samu abu ne wanda yake tun asali yana nan akwai ta domin tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sa akwai kissa ta sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wata rana an yi tafiya ana ba irin tafiya da ake yi haka sai wani ya kebance haka a can gefe yana yin wanka shi mai wannan lalura sai ya ganshi sai fatar jikinsa ta yi mai kyau domin an ce mutum ne wanda Allah ya azurta shi da fata mai kyau hasken shi mai kyawun gani da haka sai ya tanka yana fadan wannan abu ko wannan bawan Allah sai ya fadi sai aka zo da shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah har yake magana yace mi sa sashin ku zai kashe sashi ma'ana kenan kamar ka faɗi kalmar da za ta iya ta cutar da shi har ta iya kaiwa zuwa ga halakarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a sa shi shi wannan yayi alwala idan ban manta ba ko wanka a kawo wannan ruwan da yayi alwala a wanki jikin wannan da shi shikenan sai ya samu lafiya dan haka kuma su masu aini cutar wadda sukan iya sa akan iya samu daga kambin bakan su ba wai ga wanin su bane ba har ga kawunan su suna iya muwa tasiri shi yasa duk abin da yake mutum in ya gani na abin da ya burge shi na daga halitta ko arzikin wani ko cimakar wani ko tufafin wani ko cigaban wani ko menene shi to mutum ya kira Allah ya yi godiya ga Allah madaukakin sarki masha Allah tabarakallah wane kaza amma ba ko mita tanka abubuwa irin haka ba tare da wannan ba kuma a matsayin mu na wanda watakila za a iya cewa yau da gobe ta tabbatar da cewa mutum yana da kambin baka ba makarin da zaka rike babu abin da ya kai kiyaye zikirai waɗanda suke daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safiya da maraice kwanciya bacci da tashi daga bacci shigowa gida fita gida duk waɗannan suna cikin adkar da za su zamanto wa mutum hisan ma'ana su ba shi kariya daga abin da yake na cutarwa da zai iya samun shi cutarwa ta wanda take na mai hasada da cutarwa na wanda yake mai aini da cutarwa ta wanda take shafan aljanu da cutarwa wanda take ta sa'ili da ma duk nau'in cutarwa wanda watakila mutum a zahiri ba zai ganta ba ghayr mahsusa kamar yanda malam ya faɗa mana amma kuma za ta iya zamantowa ta yi wa mutum tasiri kuma ta haifar mishi da illa wata illar ma watakila ba kwantar da shi za ta yi ba sai dai ta yi ta cin jikin shi ba tare da ma an farga an gane menene matsalar ba daga mutum yayi kokari ya siffantu da inkar ga yara waɗanda suke kanana masu tasowa su ma a riƙe musu wannan zikirai ana tofa musu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mawaji kokin sa al-Hasan wal Husain u'izukuma bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma wannan yana daga cikin kyawawan addu'o'i da ya kamata a ce muna yi ma yaran mu waɗanda suke kananu saboda gudun duk wani abu na cutarwa da zai iya tunkaro su kamar yadda malamai suke bada koyarwa akan cewa idan ya zamanto abubuwa waɗanda ba adala lurar bayyana su ba adala lurar fitar da su a shahara su a cikin mutane to mutum kare ya zamanto yana bayyana abubuwa wanda suka shafe shi na ni'ima na falala na wani abu na alkhairi a idan duniya domin wannan zai iya bayuwa zuwa ga wani ma wanda yake can wani guri da baka san daga ina yake ba tasirin idan yana da ainihin sai maka illa ba tare da an san daga ina yake ba ballantana a ce an nemi maka shi yasa har kullun da yana cikin abin da watakila ni ma nake da ganin kamar ban dauke shi a komai ba amma kuma yau da gobe da kuma inda malamai suke jan hankulan mu nake ganin lalle yana cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu kula da su sanya abubuwan mu na ci gaba da sa alkhairai da muke samu a rayuwa da yaya da arziki da dukiya mu ta dora su a media din nan muna yadawa yana cikin abin da ta iya yiwuwa ya iya dawo mana da illar da ba mu san daga ina take ba na'am zaka farda abin da yake na alkhairi naka wanda kake ciki wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma kuma mishi ka tsakiya kar mu wuce gona da iri akan abubuwan wanda watakila ina ganin wannan yana cikin abubuwan da yake haifar mana da tashe-tashen hankula al'amuran mu da rashin samun aminci da gotsalolin da wani lokaci mu kasa gane daga ina ne abun yake bayan kuma tasirin irin waɗannan abubuwa ne amma fa duk da haka mu sanin cewa ainu ba wai yana nuna in ka yadda da shi kuma zaka kasa tawakkali ga Allah madaukakin sarki bane ba ka yadda da kaddarar Allah kai riko da sababi na cewa wannan abun zai same ka ne idan ya dace da abin da Allah madaukakin sarki ya riga da ya kaddara cewa zai same ka shi yasa masu raunin imani waɗanda ba su samu kyakkyawan sifa ko hali na tawakkali ga Allah madaukakin sarki ba sai ya zamanto shikenan su kuma sai su shiga cikin tsoro komai tsoro suke su bayyana shi duk abin da ya shafe su na alkhairi an dinga kumbiya kumbiya ana boye shi suna ga kawai duk wanda ya ga alkhairin su sun samu matsala ko kuma daga wani abu ya same su a rayuwa yau ita ce can gobe ita ce gurin wannan jibi ita ce gurin malam wani gata ita ce gurin wancan a ce ai hannu aka samu ki ai sai kin tashi tsaye ai wace ce ai wace ce ai mayu ne ai duk sai ki zamanto gabaki dai kin rusa aqidarki kin kasa yadda da cewa abin duk da ya same ki daga Allah madaukakin sarki yake kuma kin kasa bin tsarin cewa duk abin da ya same ki Allah ne mai magancewa domin kin shiga rudani kin tafi can kin tafi can kin tafi can da haka sai zamanto lallai mu yi kokari mu kare waɗannan ko mu kiyaye waɗannan abubuwan mu sanya su a cikin al'amuran mu domin ya zamanto aqidan mu ta samu kubutuwa da haka annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi ma ƴaƴansa umarni da cewa kada su shiga ta kofofi kofa guda ɗaya su shiga ta kofofi daban-daban malamai suka ce fahimtar da ake da ita shine ya hane su ne su shiga kofa guda ɗaya saboda mafafat al'ain kada ya zamanto aini ya same su ma'ana in sun shiga a wannan kyakkyawan yanayi da wannan shiga da suke da ita to ta iya yiwuwa ya zamanto cewa wanda zai kalle su ya tanka su ya gan su a matsayin wasu mutane na musamman masu yanayi na jan hankali to sai abu na cutarwa ya same su wannan shine abin da galibin masu fassara suka tafi akan shi ma'ana malamai na tafsiri amma akwai magana da al-Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ya hakaito inda yake cewa wa innama nahahum an yadkhuluha min babin wahid cewa annabi yaqub alayhi salatu wassalam ya hani ƴaƴansa da su shiga ta kofa guda daya khashiyata an yastari'a adaduhum absar ahli al-madinati wa hurrasiha na cewa kada adadin nan nasu a dunkule lokaci guda ga kuma yanayi da nake na kamanceceniya da juna sai ya ja hankalin ƴan garin da ma masu gadi wanda suke kai kawo a cikin gari su fahimci cewa su hankalin su ya jawo zuwa ga gare su yace wa azya'uhum azya'ul ghuraba'i an ahli al-madina ga shigar su da suka zo da ita ta sha bamban da shigar mutanen garin a daidai wannan lokacin domin su sun zo daga Kan'ana garin Filistine nan kuma sun zo garin Misra yanayin tufafin da ake sawa can da shiga da yanayi ya sha bamban da irin yanayin tufafin da ake sawa nan domin kasa ta sha bamban da haka dole za su dauki mi hankalin duk wanda yake ya kalle su yace to sai zamanto an yuji su minhum khifatan min tajassusin aw sariqa sai a ji tsoron su wayannan daga ina suke, ko dai ƴan sa ido ne, ko ƴan leƙen asiri ne, ko kuma a waɗannan kawai wani gungu ne na barayi suka shigo mana, saboda an gan su a yanayin da ba a saba garin ƴan gari a ciki ba, kuma ba a san su a cikin wannan gari ba. Fa rubbama sajanuhum aw rasadu al'ayna ilayhim, yace watakila ka azo a kama su a rufe su a ce ana zargin su, basu ji ba basu gani ba, ko kuma kawai a sa musu ƴan sa ido wanda za su dinga bibiyar su, a zuba musu idanu ya zamanto duk motsin da za su yi a cikin garin nan ana lura da su, yace fa yakunu zalika darran lahum, sai wannan ya zamanto cutarwa ne a gare su. وحائلا دون سرعة وصولهم إلى يوسف عليه السلام, كما ونزي إيا يبوا يزمنتو كتنغاتي دبات عنا سور إساء زواغا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام دو من سوسوزو قرم واسكا نفا قرم العزيز سنتبس جيس سامو ونن كاين أود سكيني ما تو إلا يزمنتو وتكيلا يلي تيان أسيرن غري كوسو جو جمبرن كايا سكا لسكيسو عبدا سودان كسزايا عجي عرفيسو shi ta bayani ma watakila yake yadda da bayanin su, kun ga an zaman to an gina musu shinge tsakanin su da Isa da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, duna qada'i hajatihim, ahana su biyan bukatarsu da suka zo da ita. Walamma kana sha'an iqamati al-hurras wal arsad an takuna ala abwab al-madina, ma'anin ce tunda yake dabi'ar su dama masu gadi da masu sa ido na kai komo a cikin gari, galibi ba sa rabo da kofofin gari domin kallon waye yake shiga ko wane ne yake fita. استغفر الله. سمع نيتي اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد. هر زوا دي قرشان ابن دمان نيتي وان دا عدن قلاء ابن دي كيني في شيني قالبي قريد اكي سوء باشي صارو akan tsaurara tsaron ne a mashiga da mafitar gari, dan haka tunda anan ne aka fi tsaurara tsaro, idan kuka tashi kar ku shiga a dunkule lokaci guda, wannan ya shiga ta waccan, wannan ya shiga ta waccan, wannan ya shiga ta waccan, sai ku yi mahada, idan kuka shiga can sai ku je ku hadu lokacin kun ga kun fita daga idan a waɗanda suke masu tsaurara tsaro da za su iya a sa muku question mark ko kuma a sa muku alamar tambaya wanda za ta iya zamantowa abinda zai biyo baya zai iya zamantowa ya cuta muku ko ya hana yi ku isa zuwa ga abinda kuka sa a gaba. Da haka sai ya ce musu la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa, kada ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi daban-daban. Wama ughni ankum min Allahi shay'u, bazan kare muku komai ba daga abinda Allah madaukakin sarki ya nufa zai same ku, ma'ana kar ku dauki wannan maganar tawa a matsayin cewa shi kenan idan na yi kuka yi abin da na muku umarni babu abin da zai same ku. Wama ughni ankum min Allahi min shay, ba zan wadatar muku da komai ba akan abin da Allah madaukakin sarki ya nufa zai same ku, ko da kun yi aiki da wannan wasiya tawa, wannan wasiya ruko ne da sababi, amma abin da Allah madaukakin sarki ya nufa ya kaddara ya rubuta zai same ku, to ko kun ji wannan abin ba zai hana wannan abin ya same ku ba. Yace inil hukmu illa lillah, ai hukunci kan ga waye ke koma bayan Allah, Allah madaukakin sarki shike da hukunci, shike da hukunci dukkanin nau'in hukunci, domin shine yake da alhukmul kauni, nan yake hukunta yaya yake so yau da goban duniya ta kasance, yau da goban halittunsa gabaki ɗaya ya kasance, Allah madaukakin sarki shi yake da wannan awana yanayi da su kasance, shine yake da alhukmul qada'i na sakamako da zai yi, na kuma hukunta abubuwa da suke na shari'a, ya za a gudanar da kaza, ya za a yi kaza, me zai zamanto addini, me zai zamanto ba addini ba. Sannan shi ne yake da alhukmul jaza'i, hukunci na sakamako, in ka yi fari ka ga fari a hanta ka da aljanna, in ka yi akasi a ga azabta ka da, ko kuma a sanya sakamakon ka yi zamanto wuta. Da haka duka wannan nau'i na hukunce-hukunce Allah madaukakin sarki shi yake da su, amma a nan gurin da ya ce inil hukmu illa lillah, siyakin ya nuna yana magana ne akan hukunci wanda yake alkauni, kaddararsu da take ta rayuwa, abinda zai auku da su to daga Allah madaukakin sarki yake. Da haka da na ce muku kada ku yi wannan abin, ba ina nufin zan canja wani abu da Allah ya nufa ya same ku ba, ni kan ban isan wadatar da ku ko in sanya cewa wani abu zai same ku, domin inna Allaha baligh amrihi, duk abinda Allah madaukakin sarki ya nufa ya kaddara zai auku, to sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abun ya cimma. Da haka a nan gurin ya koya ma wa ƴaƴansa wata tarbiyya ta musamman nasu riko da sababi gurin cimma abin da suke so su cimma sannan kuma su yi kyakkyawan dogaro ga Allah madaukakin sarki akan abin da suka sa a gaba wannan dogaro shine zai sa sababin ya zamanto yayi tasiri amma koda babu sababin da kai idan ka aikata a karan kanka zai iya gadar da wani abu musamman cewa kaddara Allah la muhad amma kuma addini bai ce ka zauna ka miƙe kafa karkai abin da zaka ba ma kanka kariya karkai abin da yake zai amfana wa da kanka ba wannan baya daga cikin abin da yake na koyarwa addini shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an sauƙaƙa mishi an datar da shi akan abin da yake rabansa ne zai samu akan abin da yake Allah ya riga da ya kaddara zaka same shi akan abin da halittarka da yanayin dabi'arka zaka dauka an sauƙaƙa maka amma ba a ce ka zauna ka miƙe kafa ba a'a i'malu addinin musulunci addini ne na aiki ba addini ne na zama guri guda ba shi sa zamu ga innal ladina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka yi aiki domin aiki shine jagaba da aka karike cewa kayi wa kanka kamar zamu ce wani tushe wani tubali da imani kyakkyawar aqida kuma kai aiki gurgurdan hali to wannan shine zai kai ka ga abinda ake tunanin za a kai na samun nasara yace alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun zai cewa ga Allah madaukakin sarki na dogara kuma gare shi ne duk wani wanda yake so ya samu kyakkyawan dogaro ga Allah madaukakin sarki ya kamata ya dogara duk wani wanda yake so ya jingina a majinginar da bata rushewa bata rawa bata barin ma'abucinta duk irin yanayin da ya shiga to ya dogara ga Allah madaukakin sarki dan haka anallahi wahdahu i'tamadtu nayi kyakkyawan dogaro ga Allah madaukakin sarki wa wathiqtu kuma na yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa zai faru da ku a wannan tafiya ta ku la alama wasaitukum bi min dukhul misr ba wai na cewa abinda nayi muku umarni da shi ne in kun shiga misr wai da shi ne dogara ba min abwab mutafarriqa na cewa ku rarrabu wannan na dogara da shi a'a ni na dogara ne da cewa Allah madaukakin sarki duk abinda ya saman muku duk abinda ya kaddara muku wannan zai faru dan haka gare shi na dogara amma wannan abun kawai na ga ya muku ne saboda ya zamanto kun yi riko da sababi shi yasa malam yace ai anna inna hadha al-ihtiraz la yurdu qadra Allah wa qada'ihi fa inna Allah idha arada shay'an la yukhalaf wa la yumana Allah madaukakin sarki idan ya kaddara wani abu zai faru to ba a saba mishi kuma ba wanda isa ya shiga tsakanin wannan hukunci na ubangiji wannan kaddara ta ubangiji ga wannan abu da zai faru da haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana menene ya faru bayan mahaifin nan namusu ya musu wannan wasici walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha qalu hiya daf'u isabati al'ayn lahum Allah madaukakin sarki ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga garin misra a irin yanayin da mahaifin su ya musu umarni da su shiga misra a cikin sa wani yanayi udkhulu min abwabin mutafarriqa suka rarrabu gurin shiga garin misra ta kofofi daban-daban sai Allah ya ce ma kana yughni anhum min Allah min shay wannan abu bai wadatar da su daga Allah madaukakin sarki akan komai ba ma'ana ba wani abu da suka samu sakamakon wannan aikin da suka yi ne tunkuɗe abin da Allah ya nufaci cewa dama zai faru da su a cikin wannan tafiya da suka yi illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai fa wata bukata da Yaquba yake da ita a cikin zuciyarsa wanda ya samu ya biya wannan bukata bukatar sa kamar yadda malamai suka ce shine na cewa kada ya zamanto ko dai ya zamanto shiga su lokaci guda ta ja hankalin yan gari a cutar da su ko kuma ya zamanto ainu ya same su to yanzu sun shiga ta kofofin daban-daban ya samu biyan wannan bukata sun yi aiki da ita da haka zuciyarsa za ta nutsu kuma su ma zuciyarsu za ta nutsu na cewa sun bi umarnin mahaifinsu akan wannan abu da suka tafi a kansa na cewa ga abin da mahaifinsu ya musu umarni da haka sun yi riko da sababi sai Allah ya ce wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya nufa cewa kadai aka samu a cikin wannan bin umarni da suka yi illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha to dan kar mu dauka cewa shikenan hajat yaquba alayhi salatu wassalam ba ta da wata kima ba ta da wata daraja sai Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu ladhu ilmin lima allamna lallai shi mai ilimi ne ga abinda muka sanar da shi kenan anan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan fa magana ta shi karma dauke ta kawai hira ce irin kamu a'a magana ce wadda take cike da ilimi ilimin kuma ba ilimin irimi na ga magarin mutane ba ilimi na zababbun bayan Allah annabawan Allah madaukakin sarki da haka abin da ya gaya musu cike yake da ilimi ilimin da ya samu daga Allah madaukakin sarki da haka sai Yaqub ya zamanto sahibu ilmi ma abocin ilimi ne na musamman kun ga anan gurin kamar Allah ya tabbatar mishi da wata falala wadda take tashi ta musamman annabi Yaqub alaihi salatu wassalam malin yace qala qatada wa thawri la zu amalin bi ilmihi abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wa innahu la zu ilmin lima allamnahu ai inna yaquba la zu amalin bi amalihi cewa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ma abocin aiki ne da ilimin sa ma'ana Allah ya sanar da shi wannan ilimi sannan kuma yayi aiki da wannan ilimi dan haka sai Allah ya yabe shi akan wannan domin cikar ilimi shine aiki da shi kamar yadda muka ji tun zama da muka yi gabanin haka na irin yanda Allah madaukakin sarki yake wasafta a cikin alqur'ani haqiqanin ilimi da al-ilmu sa'ilin da kuma koda mutum ya sani ya gagara aiki kuma da ilimin sai a kira shi da ni jahilci dan haka la zu ilmin lima allamnahu ay la zu amalin bi ilmi cewa annabi yaqub alayhi salatu wassalam me yin aiki ne da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi wa qala ibn jarir al-imam al-mufassirin ibn jarir at-tabari yake cewa la zu ilmin lima allamnahu ay li ta'limina iyyahu Allah madaukakin sarki ya yabi annabi yaqub alayhi salatu wassalam da cewa shi mai ilimi ne daga ilimi da abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi na abin da ya ga dama cikin hikimarsa cikin haske na annabta cikin sanin al'amura da za su iya zuwa su je su zo wanda za su gadarwa dan adam alkhairi ko akasin haka da haka sai Allah madaukakin sarki ya yabe shi da wannan kamar yadda Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi ki cewa huwa sana'un ala yaqub wannan yabo ne da Allah madaukakin sarki wa annabi yaqub alayhi salatu wassalam bil ilmi wat tadbir na cewa yana da ilimi kuma yana da sanin tsare-tsare abubuwan da za a yi a samu mafita a cimma abin da aka sa a gaba wa annama asdahu min an-nusih lahum huwa min al-ilm alladhi ataahu Allah cewa wannan nasiha da ya musu ba wai fa kawai yayi musu ita bane ba haka nan yana cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wa huwa min ilmi an-nubuwa wannan yana daga cikin ilimi wanda yake na haske na annabta da haka la zu ilmin lima allamnahu Allah madaukakin sarki ya yabi annabi yaqub alaihi salatu wassalam da cewa me ilimi ne kuma me aiki ne da wannan ilimi da Allah ya basa walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai da dama daga cikin mutane basu sani ba malamai suka ce ko dai basu san cewa ga irin daraja da falalar da Allah madaukakin sarki wa annabi yaqub ba a wancan lokacin ko kuma basu san ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi yaqub ba na tarin ilimi na rayuwa da kuma ilimi na addini da haka sai Allah ya ce walakin aktharan nas la ya'lamun da yawa yawa daga cikin mutane ba su san abinda Allah madaukakin sarki ya azurta annabi yaqub da shi na ilimi ba sai fa abinda ya daga baki ya gaya musu ko ya sanar da su da haka a cikin waɗannan ayoyi ɗan uwa zamu fahimci cewa lallai addinin musulunci addini ne da yake son mutum ya zamanto yana rayuwa cikin dubi da lura al'amuranka ba wai ka dinga yin su gaba gadi kana yin su kai tsaye ba ana so ka dinga sa lura a cikin al'amuranka idan ka hango abin da kake zargin cewa wannan abin zai iya cutar da kai ko zai iya cutar da wani naka to kai zamanto ka ankarar da kanka kuma ka yi riko da hanyar da za ta iya kubutar da kai akan wannan cutarwa kuma ka roki Allah madaukakin sarki akan ya taimake ka kuma ka yi kyakkyawan kuduri a zuciyarka na cewa in wannan abin ya same ka to daga Allah madaukakin sarki yake sannan idan bai same ka ba to ba wai dabarar ka bace ba ko iyawarka ce dama can Allah bai kaddara cewa wannan abu yana cikin abin da zai same ka ba kamar yadda kuma wannan yana nuni zuwa ga cewa idan mutum ya ga dan uwansa yana tunkarar wani abu wanda zai iya cutar da shi ko zai iya gadar mishi da halaka to ya sanar da shi ya ankarar da shi domin ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ankarar da ƴaƴansa abin da yake ganin cewa zai iya zamowa dalilin da zai cutar da su da haka sai ya gaya musu wannan kina da ƴaƴanki kina da ƴan uwanki kina da makusantanki ƴan uwanki musulmi kin ga wani abu yana tunkaruwa wanda yake zai iya cutarwa zaki iya tunatar da ɗan uwanki wannan wanda wannan yana cikin tabbatuwa ta addinu an-nasiha da kuma al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne da haka duk abin da ka gani zai cutar da dan uwanka za ka yi iya bakin kokarinka gurin ka tunatar da shi kuma ka sanar da shi wannan abu domin ya kubuce wa fadawa daga cikin abin da zai iya cutar mishi kuma wanda cutarwar shi alal hakika kai ma cutuwar ka ce a matsayin sa na dan uwanka musulmi to kuma menene ya faru da suka tafi
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رهن أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
الله ما تفكين سرقية شغب دبا ملابار منيني أبن دي أوكي ma'ana duk sun gama wannan tattaunawa da mahaifinsu ya musu wasici na abin da za su yi riko da shi na guzuri na nasiha sannan ya musu wasici na abin da za su yi guzuri da shi na kyakkyawar aqida walamma daqalu ala yusuf awa ilayhi akha wannan duk yana cikin nau'i na ikhtisadi da nake tanana ta mana cewa Allah madaukakin sarki yana da yara yin shi a cikin alqur'ani mai girma kuma irin wannan bigiran kissar mun ga irin wannan ikhtisarin da yawa ma'ana sun bar gurin mahaifinsu sun taho garin Misra sun yi abin da mahaifinsu ya musu umarni har ma ga su a gurin annabi Yusuf alayhi salatu wassalam malam yace yukhbiru ta'ala an ikhwati yusuf lamma qadimu ala yusuf wa ma'ahum aquhu shaqiquhu binyan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari na cewa ɗan uwan annabi Yusuf tare da wannan shaqiqi nasa ga su sun zo har sun je gaban annabi Yusuf alayhi salatu wassalam wa adkhalahum dar karamatihi wa manzil ziyafatihi ya karbe su haba-haba irin dai wannan tariyar da aka musu wancan lokacin aka kardawa su aka mutunta su aka yi duk abin da ake yi bako na kyautata masaukinsa wa afada alaihim musilata wal altaf wal ihsan aka kallama su aka mamaye su da duk abin da yake sunan shi sada zumunci ne sunan shi kyautatawa sunan shi kaza duk aka yi musu wannan suna ta munna a matsayin su na baki na cewa an karrama su an mutunta su waqtalla bi akhihi fatala'ahu ala sha'nihi daga nan kuma annan sai ware da dan uwan nan nasa sai buda masa al'amarin sa shine walamma daqalu ala yusufa awa ilayhi akhahu yake bance da dan uwan sa dan haka da yake bance da shi sai ya sanar da shi sha'anin sa na cewa ni ne dan uwanka wa ma jara lahu da abin da ya faru da shi wa arrafahu annahu akhuhu ya kuma tabbatar masa ya sanar da shi cewa ni fa dan uwanka ne wa qala lahu sai ya ce da shi لا تبتئس بما كانوا يعملون اي لا تأسف على ما صنعوا بي kada ka damu kada ka shiga kunci kada ka ji tsoro kada ka yi fargaba na labarin da na baka dan sun yi wannan abun da ni a baya kai ma yanzu za su yi da kai ko kuma kar ka ji damuwa ka ji kunci game da su a'a wa amaruhu bi kitmani zalika anhum yama mishi umarni da cewa ya boye wannan bayanin da ya masa kar ka sanar da su kar ka bari wannan bayanin ya isa zuwa gare su wannan magana ce ta ni da kai muka yi ta na gaya maka yanzu na cewa ni wane ne kai a guri na kai wane ne a guri na kuma ga abin da ya faru da ni wa Allah yutliyahu ala ma atlahu alayhi min annahu akhu kuma kar ya sanar da su cewa ni ne dan uwanka cewa ni dan uwanka ne wa tawafa ma annahu sayahtalu ala an yuqiyahu indahu mu'azzazan mukarrama malam yace suka kulla shawara shi da dan uwansa na cewa za a yi dabarar da za a yi ta yanda za ka zauna a guri na zan rike ka a guri na za ka zauna mu'azzazan mukarraman mu'azzama za ka zamanto cikin daraja cikin karamci zan karrama ka za ka ji dadin rayuwa da ni za ka zamanto abin girmamawa a gurin mutane da duk suke a kewaye da ni dan haka sai Allah ya ci gaba da cewa falamma jahazahum bi jahazihi to bayan ya gaya mishi wannan al'amarin ya kuma umarce shi da cewa kar ya sanar da su shi ma kuma yayi wannan abun da dan uwan ya ce ma na bai sanar da su ba haka ci gaba da gudanar da al'amura kal ada a matsayin shi na baki da suka zo za su karbi ko za su fanshi kayan abinci su tafi da shi dan haka sai da aka zo aka shirya musu abincin su abin da suka zo na bukata falamma jahazum bi jahazi lokacin da shi azizu wa kenan annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya hada musu kayayyakin su duk abin da suke bukata ya zaman to an hada musu ja'ala siqayata fi rahli akhihi sai sannan ya sanya ma'auni wanda ake amfani da shi gurin au fi rahli akhihi a cikin kayan dan uwansa shine malamin yace lamma jahaza muhammad lahum abiratuhum ta'aman amara ba'd sikyani an yada'a siqayata wa huwa ina'un min fiddatin fi qawli al-aktharin ya sanya ɗaya daga cikin waɗannan matasa da suke masu aiki a gurinsa na cewa su ɗauki wannan ma'auni da ake awo da shi su sanya a cikin kayan ɗan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai malam ya ce wannan kuma ma'auni ne wanda yake ana amfani da shi wanda da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa ma'auni ne na fidda ma'ana an sana'anta shi ne daga azurfa kuma shi ne da dama maganan malamai waqila min zahabin wasu kuma suka ce a'a ma'auni ne wanda yake daga gwal daga zinare aka sana'anta shi kana yushrabu fi ana amfani da shi gurin shan ruwa ne da haka da aka tashi sai aka dauki wannan ma'auni saboda darajar da abinci yake da shi a daidai wannan lokacin da tsada da kimar da yake da shi sai aka maida wannan abun ake yin awo da shi da haka sai ya ce wa yakilu lin nasi bihi min izzati at'ami izaka annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya bada wannan abin shan ruwa mai daraja mai kima ake auna wa mutane abinci da shi a daidai wannan lokacin saboda kima da darajar da abincin ya kare wannan kuma ra'ayi ne da Abdullah ibn Abbas da Mujahid da Qatada duka sun tafi akan sa dan haka as-siqaya shine abu mazubi da ake amfani da shi domin a sha ruwa kuma shine dai suwa al-malik din shine dai abin da ake kira suwa al-malik kamar yanda zamu ji su da ja'ala siqayata fi rahli akhihi ya sanya cewa waɗannan yara nasa ko masu aiki a gurinsa su ɗauki wannan ma'auni su saka a cikin kayan ɗan uwansa to bayan sun saka thumma azzana mu'azzin to sai aka sanya me yekuwa yayye kuwa me kira yayi kira ya ɗaga muryarsa ma'ana kun tafi kun yi nisa sai aka sa wani ya biyo bayan ku yana kwala muku kiro ayyatuhal iru innakum lasariqun ya ku waɗannan taron matafiya ku dawo ya ku waɗannan taron matafiya lallai ku barayi ma'ana lallai ku gashi nan kawai mun yakkane ku ne domin watakila an yi amfani da qalina ku kuka fita yanzu karshe kuma an nemi wannan abun an rasawa za a tunkara ku za a tunkara da haka sai me yekuwa yayye kuwa ya kira su da ya tashi kiran nasu malamai suka ce sai amfani da kalmomi na tauhidi inna tabbas lallai lasariquna ita ma lamu tauhidi ma'ana kawai mu gani muke ku ne kuka dauki wannan abun hatiman domin ku ne kuka fita daga nan gurin da haka ya ku waɗannan taron matafiya wanda kuke tafa da ababen hawanku da aka dora kayayyaki a kai tare da ku kun tafi da abin da kuka zo bukata ku ku tsaya dakata menene ake cewa bayar ta hayu ko kun zo kun tafi kuma an nemi wani abu an rasa to anan maganan na cewa ayyatu hal iru innakum lasariqun malamai suna da tattaunawa akai na cewa su fa hakikatan ba su suka dauki wannan abun ba kuma ba sata suka yi ba amma me isa aka yi musu amfani da wannan lafazi na tabbaci innakum lasariquna lallai ku ku ne kuka saci wannan abun ko lallai ku barayi ne yasa aka yi amfani da haka to malamai suna da amsoshi ko tattaunawa akai haka daga ciki akwai magana ta Ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi da yake cewa inna ma huwa qabrun min Allah an mu'adhdhin adzana bihi wannan magana ba magana bace ta annabi Yusuf alayhi salatu wassalam magana ce ta shi wannan mu'adhdhin din me ye wanda yazo yi kuwa la qabrun an Yusuf ba labari ko magana bace ba da Allah yake bayarwa daga annabi Yusuf alayhi salatu wassalam waja'izun an yakuna al-mu'adhdhin adzana bidhalik kuma ta yayyuwa cewa mai yekuwar ya yekuwa da hakan ne an fuqida suwa na cewa an rasa wannan ma'auni wala ya'lamu bi sani'i yusuf sannan kuma shi a matsayinsa na bara mai aiki bai san abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ne ba na cewa shi ya dauki wannan abin ya saka a cikin kaya dan haka waja'izun an yakuna kana azzana al-mu'adhdhin bidhalika an amri yusuf duk da yake cewa ta hayyaiwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi yasa shi yayi kwar amma kuma ai shi hakikatan bai san cewa saka musu akai ba dan ya tashi shi zai yi magana akan cewa ne sun dauki wannan abun ne sun tafi da shi kamar da Ibn Ashur yake cewa shi kuma yace wa usni da fisariqatu ila jami'i an jingina satar izuwa gare su su gabaki daya ma'ana ba a waru wani a ciki ba yace jaryan ala almu'tadi min mu'akhadati aljama'ati bi jurmi alwahid minhum kamar yanda yake an saba bi tabi'a za a iya magana akan laifin ko wani al'amari da ya shafi na mutum daya aiwa mutanen gari jam'u da shi aiwa wani yanki jam'u da shi yanzu misali ai ko a maganganun mu ne yau da gobe wanda kullun na kance yana cikin abin da sai mun dinga takatsantsan da harsunan mu akai in ka samu wata tajriba mummuna ma'ana wani abu da ya gifta mara dadi tsakaninka da wani dan gari kaza ko abinda ka sani akan yan kabila kaza saboda kai mu'amala da dede kun su ba za ka yi wannan mutanen gabaki dai kun ci ta ce ai yan gari kaza halin su kaza ko yan kabila kaza ai halin su kaza ko ai yan kaza halin su kaza bai kamata ba irin wannan dan haka yana cikin abin da a al'adar harshe yau da gobe an saba bare dan haka samuwar barawo dai a cikin su sai ya ammama ko kuma a laliban da ake nawaye barawan an dai san a cike ke da haka dole dai to a cikin ku dai akwai wanda ya dauki wannan abu wannan ita ce magana da al-Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi malamai sun yi tattaunawa akan wannan gabar ko da take mai yawan gaske a cikin tafsirin su na me yasa aka yi musu amfani da cewa innakum lasariquna aka tabbatar da cewa sun yi sata bayan ba a da tabbacin sun yi sata wasu suka ce ai za a iya yi mawa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam uzuri ana domin ba shi ne ya yi kiran ba ba a haka yi to shi ya yi ba yaransa ne suka yi kiran mai shela ne ya yi shela shi kuma mai shela ghalaba ala zannihi annahum saraqu suwa ya zamanto abin da yake ya yi rinjaye a tunaninsa ko a fahimtarsa ko a basirar da Allah ya sa yake da ita a matsayinta na dan adam na cewa zai yi tunanin waɗannan su ne suka saci wannan abin da haka sai ya kira su da cewa ga su kuma a cikin alkurani babu wani dalili da ya nuna cewa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ya musu umarni da su yi mishi wannan kiran ne da irin wannan yanayi ma'ana shi ba shi ce ku kira su wa'annan a matsayin waɗanda yake sun yi abin nan ba wasu kuma suka ce a'a annahu min babil ma'arif wa anna yusufa nawa bidhalika annahum saraquhu min abihi irin abin nan da ake cewa wai jirwaye da kamar wanka to irin shi ne kai amfani kai tauriya ka faɗi kalma wanda a zahiri kana da wata madogara da kai amfani da ita gurin jingina wannan abin zuwa ga wannan ba wai wannan wanda ake yarayin a ciki ai yana nufin innakum lasariquna ku ne kuka sato ni kuka fito da ni kuka na bayan gari ko aka ce wa mahaifi na ga abin da ya faru kuka sayar da ni da haka in ya ce musu innakum lasariquna ba wai akan wannan qadiyar ba yayi amfani da wancan laifin nasu sai ya magana da shi ko ya ambace su da sifar abin da suka aikata magana ta uku suka ce a annahu arada ayyatuha al'iru halukum halus sirraq yana nufin ya ku waɗannan waɗanda kuka tafi waɗannan karauka da kuka taru wannan ayari yanayin ku ya nuna cewa ku barayi ma'ana wannan sun ba da fassara ga wanda suka yi shelan nan da haka dai duka wannan yana cikin taujihad da malamai suke yi mawa wannan magana ta cewa innakum lasariquna yayin da wasu suka ce ma a'a Annabi Yusuf alaihi salatu anna hadha kana alaihi hilatan lijtima'i shammi ma akhihi cewa yayi amfani da wannan dabara ne domin ya dawo da dan uwansa tare da shi ma'ana ya zaman to suna zaune guri guda daya wa faslihi anhu ilaihi sannan kuma ya rabar da shi daga su wadancan ya dawo zuwa gare shi wa huwa dararun dafa'ahu bi aqall minhu wa ghayri qila ghayri zalik cewa wai ai yayi amfani da wannan hila ne ta kamar ka'idan da ake cewa itikabu aqfi dararai yayi amfani da abu guda daya bangaren da yake mai makarancin cutarwa ya kubutar da dan uwansa daga cutarwa mai yawa ma'ana ta iya yiwa in sun tafi da dan uwan nan su cutar da shi to sai amfani da wannan domin ya da dan uwansa gurin sa yafi sauki akan ya bar dan uwansa aje a cutar da shi da haka dai Allah madaukakin sarki yace thumma azzana mu'azzinun ayyatuha al'iru innakum lasariqun sai me shi la me yekuwa ya kira da cewa ya ku waɗannan taron matafiya ku dawo lallai innakum lasariquna tabbas cewa ku barayi ne qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun suna juyowa sai suka ce madha tafqidun me kuka rasa me kuka nema ba ku gani ba har za ku yi tunanin cewa mu ne muka dauki wannan abu da wannan ya nuna cewa sun juyo da kwarin gwiwar su ba su yi kokarin guduwa ba ba su yi kokarin su musanta ba domin inda sun dauka wata gida da za a ga alamun rashin gaskiya a wani a cikin su amma suna juyowa sai suka ce ma za tafqidun me kuka nema kuka rasa bayan mun tafi mun barku qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im to taqdirin shine sun yi mawa waɗannan waɗanda suka biyo su suna yekuwa suna shila tambayar cewa me kuka rasa to malamai suka ce ta iya yiwuwa su din wa aqbalu alaihim yana koma zuwa ga su ɗan uwan annabi yusuf ne suka koma suka je inda ake kiran nasu wasu kuma suka ce a'a su waɗancan masu kiran ne masu shelan ne suka zo suka sami su a inda suke kamar an yi shela an yi yekuwa sai suka tsaya cik kun juya kuna kallon ikon Allah me yake faruwa sai suka zo suka sami su a gurin innakum nasariqun sai suka ce ma za tafqidun menene kuka rasa ko kuma a'a da aka yekuwar saboda sun san suna da gaskiya sai suka koma inda ake yekuwan nan sai suke tambaya ne aka rasa qalu nafqidu suwa'al malik sai suka ce suwa kenan su waɗannan yara ko waɗanda suke hadimai na annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai suka ce nafqidu suwa'al malik qaddabus mun nemi kofin sarki mun rasa akwai mun nemi kofin da ake yin awo da shi mun rasa an nemi ma'auni ba a ganshi ba kuma wannan kofi shine dai sarki yake shan ruwa a cikin sa asali yanzu kuma ake yin awo da shi saboda kima da darajar da yake da shi da haka abu ne mai tsada da ba za a yi wasa da shi ba dandanan za a gane idan baya nan kuma ku ne kuka fita wanda bayan ku ba wanda yazo kuma ba a ga wannan abun ba da haka mu a tunanin mu ku ne kuka dauka saboda wai irin dabara ta kama mai laifi ran a hannu sai suka ce waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ɗaya daga cikinsu sai ya ce duk wanda ma ya fito da wannan kofin ya dawo da shi wannan ma'auni ya zamo to ga wani lada na tanadan mishi ga wani abu zan bashi himlu ba'irin zan bashi kayan abinci wanda yake raƙumi guda ne zai iya ɗaukan wannan kayan abincin kun ga yanzu an musu wata dabara da ake ganin wai su dawo da wannan abin da suka zo aka rasa saboda ana zargin cewa su ne suka ɗauka to in ma kuna tunanin kamar ku za ku bayar ko ba za ku bayar ba to dai ku dawo da shi himlu ba'irin za mu baku na abinci in kuka dawo da shi wa ana bihi za'im shi wannan wanda yake magana yace ni kam na bada assurance ma'ana na tsaya a wakilci ni ne kafilin da zan fitar da wannan abincin in baya duk wanda ya kawo na bada tabbaci na bada garanti na cewa idan ka dawo da wannan abin gashi abin da zan zo in bayar to mecece amsar da suka bayar
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فهو جزاؤه
ابن كثير رحمة الله عليه يكي لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف لو كتند ولأن متاسا ولأن هادمين النبي يوسف عليه الصلاة والسلام سكتهم يوم النبي يوسف دتشيوا إنكم لسارقون kuma suka gaya musu cewa ga abin da aka rasa qala lahum ikhwatu yusuf sai yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka ce tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin muna rantsuwa da Allah madaukakin sarki ma laqad alimtum ku kan kun san cewa ma ji'na linufsida fil ardi ba mu zo ba dan ya zamanto mun zo mun yi ta'addanci a ban kasa dan mu zo mu abin da yake bai dace ba wato da bamu zo dan mu yada barna a ban kasa ba ma'ana suka ambaci sarika da cewa barna sun san kenan ashe laifi ce mai girman gaske ma ji inna linufsida fil ard mu ba mu da wata manufa da za mu zo garin nan saboda ita dan mu zo mu yada barna a ban kasa wa ma kunna sariqina ko ba mu kasance cikin waɗanda suke masu sata ba كما كنتم لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا كنت تبتر ده هكا كن سن هكا تن اصلي da kuka sanmu لانهم شاهدوا منهم سيره حسنه ما نيتي saboda ai sun ga kyakkyawan labari a tare da su menene kyakkyawan labari nace wa sun zo an sanya bida'atuhum ruddat ilayhim a cikin wannan kaya kuma suka je suka dawo da wannan bida'a sannan sun yi alƙawari da azizu misr kuma suka dawo suka zo suka kawo wannan dan uwana su wannan ya nuna ashe kenan ba abinda waɗannan barori ko waɗannan hadimai na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka sani game da su sai ne sai alkhairi ta haka shi yasa suka ce laqad alimtum domin sun san iyakar sanin su da su alkhairi ne iyakar sanin su da su cika alƙawari ne iyakar sanin su da su mutuntaka ce dan haka in muna da niyyar wani abu na batanci na gurbata gari na yin sata na kaza ai da tun farko da muka zo ma da kun gane wannan abin namu sai suka daure su abin da ake cewa da jijiyar jikin ga ko ka kafa wa mutum hujja akan karan kansa ai ma ji ina li nimsida fil ardi wa ma kunna sariqin ai laysat sajayana taqtadi hadhihi as-sifa yanayin mu ma dabi'un mu halayen mu duka basu nuna muku cewa mu muna dauke da sifa ta cewa mutane da muka zo domin mu fasadi ko mu gurbata mu kawo wani abu na rashin zaman lafiya a gari ba ko wani abu na rashin gaskiya da haka sai suke kafa musu hujja da wannan a matsayin cewa su sani ba su ba wannan bane ba abinda suka zo da shi tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin da haka sun gama ba su hujja akan cewa ku da karan kanku ku auna ku gani kun san mu ba barayi bane ba mu ba mun zo bane ba dan misata to da suka tashi sai suka ce fama jazaohu in kuntum kadhibina to yanzu mun yadda da abin da kuka faɗa idan muka gudanar da bincike muka gano a cikin ku akwai barawan nan to menene sakamakon sa ku faɗi hukuncin da kanku tunda ku da kanku ku kuka nuna cewa babu wani wanda ya dauki wannan abin da ake nema a cikin ku to idan muka yi bincike muka gano ku faɗi hukuncin da kanku ma'ana kun ga su ma sun yi musu ne aure su da kansu sun yi musu ilzamin na cewa su ma za su faɗi nau'in ubar da za a yi musu قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين سي سكتشي أي يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه وما ناكو فأتشي وامي عقوبة الواند أمك سامو أنن أبو أغلن سزامي مس سي سكتشي جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ساك مقن واند أكا سامو وانن أبين دا أكا ساتا أغلن سا شيني شي يفنشو وانن ساتا دوي ma'ana shi karan kansa ya zaman to ya bada kansa a matsayin ukubar da za a masa sai malamin ya ce mana wa haka za ka ana shari'atu ibrahim alayhi salam wannan ita ce shari'a hukunci da yake akan shari'ar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam anna sariqa yudfa ila almasruqin na cewa duk wanda ya kama shi yayi sata to za a dauke shi kacokan abawa wanda ya satarwa kayan nan nasa ya zama bawa a gurin sa wannan shine hukuncin da yake a shari'ar su da haka shi yasa sai suka ce man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu kadhalika najzi haka muke sakantawa haka muke hukunta wanda ya kasance yayi zalunci da haka sai ce wa hadha huwa alladhi arada yusuf malan yace mana wannan shine dama abinda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake nufi domin shi ya san da hukuncin ya san ya al'amarin yake a shari'ar ta su wali hadha bada bi awiyati malan sai ci gaba da yi mana bayanin abin da yake sun gudanar na bincike alhasil sun yi musun abin da aka tuhume su da shi su kuma waɗannan sun musu ilzamin su ba da hukunci da kansu sun kuma ba da hukunci na cewa duk wanda ya sata ko ya zamanto shi karan kansa shi zai fanshi wannan satar da yayi ne ya zamanto bawa a gurin wannan wanda aka samu abin da ya sata nasa a gurinsa jin yaya kuma ya faru aka gudanar da bincike menene sakamakon shine abin da insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe sai mu tashi akan sa abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku a cikin lada baki daya ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu baki daya kuma ya yafe mun wannan kuskure watawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته